iade ko alama. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali rabbil alamin innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali rabbil alamin innaka wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Cikin ikon Allah da amincin sa yau mun karau bakuncin ɗaya daga cikin malaman mu na ƙasa a Sheikh Aliyu Sa'id Gabawa kuma sarkin malaman Gamawa. Muna godiya ga malam duk shekara in muka zo wannan hidima muna gaita malam ko malam yana ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari abinda zai ba ku ba maki. Kowa ya san irin ɗaurar malaman mu a wannan karo musamman a irin wannan lokacin na Ramadan. Ba su fi suke samun lokacin bacci ba, ana ta hidima ta karantarwa. Yau ga malam ya riga waɗanda suke cikin gari zuwa hadda ya kwana a cikin garin Gamawa. Muna godiya malam Allah saka da alkhairi ubangiji Allah albarkaci zuriya wannan abin da ake wa addini. Allah ya sa mu duka abin zanin kyawun ayyukanmu. Maudu'in da muka bai malam yau shine bambanci tsakanin boka da malami a wajen neman magani. Mun sani sau tari musamman iyaye mata za a je gun malam, ba karantar da kai addini zai yi ba, ba sallah zai koya maka ba, amma ka je gun sa wajen neman magani. To yau za mu gane wane ne boka wane ne malam daga bakin malam insha Allah. Zamu kira shi alaraman da ya sa mana addu'a, ya mana addu'a kana malam ya ci gaba. Alaraman sai karanta mana Alkur'ani an takaitacce haka sai malam ya ci gaba saboda kar mu cinye masa lokaci.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka, ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta. Wannan kungiya ta yan uwa musulmai mata reshen azare karamar hukumar Katagum, ina roƙon Allah ya sanya albarka a cikin ƙoƙarinku da ɗawainiyarku a cikin hidima ga addini. Yau shekaru da yawa ba ku gajiya ba, duk shekara ana gayyatar mu irin wannan darasi a cikin wannan wata mai albarka. tun muna karo na 10 har yanzu mun fara cewa karo na 20 da wani abu a cikin wannan dawainiya wasu shugabannin ku sun koma ga Allah wadan sun samu canjin wuri wadan sun samu raunin gazawa ko na rashin zuwa wadansu kuma suna nan a tsaye ana kokari da su don haka muna yi muku addu'a Allah ya sanya albarka cikin kokarin ku ya bada lada mai yawa darasi da aka ce za mu yi magana a kansa shine bambanci da yake tsakanin malami na Allah da kuma mugun malami ko kuma da waɗanda suke da'awar malanta amma sai aka ce a bangaren da ya shafi neman magani to mu sani fada tsakanin gaskiya da ƙarya wani abu ne da yake da tushe tun asali bari mu takaita tarihin mu dauka daga cewa dukkan al'ummar da tazo a wannan duniyar Allah ya aika mata da manzo kuma wannan manzon ya iso ne da sakon Allah tsarkakakke na abu Allah a kauracewa abin da ba Allah ba Allah mai albarka da daukaka ya ce kowace al'umma ya aika mata da manzo ko malam
Bismillahirrahmanirrahim ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
wannan shine shimfidar mu na farko a wannan darasi cewa hakika kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo da hannun dama an samu wanda suka dace suka yi biyayya ga Allah suka bi tafarkin manzannin nan suka samu shiriya ta hannun hagu an samu wanda suka tabe suka yi fada da kiran gaskiya kuma suka halaka ma'ana suka fada cikin batuttu to wannan ya tuna mana tarihi annabi Musa alaihi salam shine aran gamar da zamu fara bada misali akan ta wanda aka yi tsakanin malamai na kwarai da mugayen malamai shi annabi Musa alaihi salam an aiko shi a lokaci mai tsauri da fir'auna yana mulki na girman kai da jin daukakar shi ma Allah ne aka aiko annabi Musa da dan uwansa Haruna annabi Musa ya je zuwa ga Fir'auna ya je ya isar masa da wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi to dukkan annabawa Allah yana aiko su ne su yi kira na gaskiya kuma abinda annabawan Allah suke faɗa in ajriya illa ala Allah la dan mena wurin Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura in ajriya illa ala Allah ba biyan su ake ba ba neman sakamako suke ba to manzanni suna zuwa da mu'jiza misali annabi Dauda yana mulmula tama da karafa Annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki da ikon aljannu waɗannan duka mu'jiza ne to dole a ce ai in suka zo da wani abu na mu'jiza wani ya koma gefe ya bi wata karkatacciyar hanya ya wani abu wanda ba sabon ba abinda dan adam ba zai iya ba sai aka kasa gane tsakanin gaskiya da ƙarya mai raunin imani sai ya fada tarkon shedan ya yadda da abinda ba manzanni ne suka zo da shi na mu'jiza ba wanda yayi dagawa yayi kafirci mu'jizar ta kasa zama masa wa'azi da jan hankali ko ta zama izina gare shi to sai Allah ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna Firauna abin da ya fara yi dan ya nuna shi ma ya isa dan ya kure mu'jizar Annabi Musa ko kuma a gabar da aka fara fada na misalin tsakanin ƙarya da gaskiya shine Firauna ya tara waɗanda yake ga masana ne a zamanin sa ƙwararru ne a sihiri da kulumboto da kullakulle ya tara su yace ga su ga Annabi Musa a buga gari kowansu ya daura yaggwai shine suka tifka igiyoyi da yawa irin nan in kai yadi cikin abin nan kuka cikin kuka ko cikin kargo za a samu za a yadi wani abu duk sai suka hada shine yaggwai da Hausa ko sai aka hada sai suka tifka igiyoyi waɗannan igiyoyi sai suka watsa su a cikin fadan Fir'auna duka sai suka zama macizai to yanzu ga gwanayen Fir'auna sun zo sun watsa yaggwai ya zama maciji kamar haka a zamanin yanzu wani zai zo maka da abu ba sabon baye ma ka dauka shi ne akan daidai sai Allah ya umarci Annabi Musa ya jefa sandarsa sai ga ta tahajjun sai sandar ta kumbura ta zama katuwa sai ta zama macijiya dan ba mu kissa a wani wuri a cikin alqur'ani duk da wannan yana bangaren shimfida
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
الله يا البركة مالم كنغا ودنا أيوه دمالة يكارن تامنا لاباري ندذي بوء ما قوبر غاني بمبنشي سكاني مالمي نقس كيا دقم مالمي نشيطان كو مالمي مسيرتا da ya tara su suka kulla yaggwai kamar da na faɗa muku a takaice sai suka ce kai zaka fara jefawa ko mu za mu fara jefawa sai aka ce su fara jefawa da suka jefa sai aka ga ga igiya nan tana juyawa lokaci kadan ta zama macijiya sai tsoro ya fara kama Annabi Musa sai aka ce ala takafkar ka ji tsoro ai asalin labari inni la yakahu ladayyal mursalina mannanina ba fa tsoro tare da nin ji Allah a karba shi sai aka jefa sandarka za ta haɗe su da aka bashi tabbaci da yaƙini ya jefa sandarsa duk ta haɗe su sai suka tsorita suka fara imani sai shi kuma kafircin sa ya ƙara bunƙasa sai tarihi ya ci gaba ina ga ni da ku a wannan gaba mun fahimci cewa faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya ya fara ne tun daga zamanin baya kuma ba a daina ba ya ci gaba da Annabi Isa ya zo sai suka kewaye shi da suna tunanin menene tace mu'jizar sai shi kuma Allah ya bashi mu'jiza ta ban mamaki yana iya rayar da matacce ai magana ta kare ko kafin nan yana iya gaya ma abin da kace a gida yana iya bude idan makaho yana iya warkar da mai albaras ko mai kuturta haka ne ko to amma wannan mu'jizozi ne na abin da zai baka mamaki game da annabawan Allah waɗannan misalai sun ishe mu mu gane cewa Allah mai albarka da daukaka yana da abubuwan mamaki na bambanci da yasa tsakanin mutanen kirki da waɗanda ba na kwarai ba faifai na uku da darasin mu shine sai Allah mai albarka da daukaka sai ya bar akwai maluma na kwarai masu dora mutane a hanya wanda zamu zo kansu akwai kuma miyagu amma ta wani hanya miyagun mutane suke ayyukan su da zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai jagororin wannan zamanin suke yin amfani da taurari tauraro ana iya ce musu dujum ana ce musu kawaki su ti tauraro ana abubuwa guda uku da shi na farko kwalliya ce a sama ya kawata duniya ko yanzu mutum za ga in yana so ya kawata wani wuri za a yi taro zai yan kananan fitiloli masu askawa yil 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 yana dauka hankalin mutane ko to sama'id duniya saman duniya sai aka yi mata ado da taurari haka Allah ya ce zayyana sama'id duniya bi zinatil kawakib bayan wannan taurari a masana masu ilimi musamman masu zaman daji suna shirye da su hanya suna gwada musu asuba tayi suna gwada musu ana tsakar dare suna gwada musu lokacin rani suna gwada musu lokacin damana suna gwada musu lokacin saukar ruwa suna gwada musu lokacin karewar ruwa duk ana amfani da taurari ana gane wannan kuma har yanzu ilimin ya ci gaba za ga yanzu ana girdadon za a yi kaza duk da irin wannan abun kimiya ta shigo ake amfani da shi shine Allah ta'ala yace taurarin suna shiryar da su zuwa guraren da suke zuwa to kuma na gaba sai shaydanun aljanu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su taru wannan sai ya hau kan wannan wannan sai ya hau kan wannan sai su tafi can samaniyar Allah sai su ji me ake fada na abubuwan da za su faru a duniya shaydanun aljanu nan sai su zo sai su gaya wa mutane a duniya amma masu amfani da su shine bokayen su ko masihirtan su saboda haka idan kika zo wajen boka ko wajen mai bugun kasa ko wajen malami mai sihiri masihircin mutum idan yana mu'amala da aljanu zai iya gaya maka abin da zai faru kuma sai kaga ya faru alhali idan ka je wajen malami na Allah ba zai iya gaya maka abin da zai faru ba sai ake kasa gane bambanci tsakanin malami na Allah da wanda ba malami na Allah ba shi ma shiga alqur'ani ka fara mana da inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib
inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib دحورا ولهم عذاب واصب
الله تعالى يا بابا labari cewa lalle mun kawata sama sama'id dunya bidina da zinatil kawakib da kawar taurari masu bada sha'awa amma me suke yi wa himzan min kulli shaytanin marid kuma su suke bada kariya daga kowane shedan wanda yake bujirewa umarnin Allah na wannan abin da aka hada domin bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka hana la yasma'una illa ala suna ji ne suna jiwowa ne daga jama'ar da suke cikin sama su jiwo mi yake faruwa to sai kawai Allah da ya aika manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka cika samaniya da taurari ta yadda ba yadda za a yi aljannan su je su dinga jiwowa gaskiya aljanu idan sun tafi samaniyar Allah sai su tarata cikin taurari suka rasa me yake faruwa shine can wanda ya suka zaga duniya suna ga me ya faru ne yanzu ba sa iya jowa wannan ƙaryar a hali idan suka zo suka jiwo labari suka zo suka ga yawo bokaye to yanzu idan suka je a cikin goma bai fi labari ɗaya za su ci ba idan suka jiwo suka ga yawo bokaye bokayen sai su kara da ƙarya ɗari sai su watsawa mutane sai sa wani lokaci boka sai ya dace ya faɗa ma abin da ya faru ko zai faru da kai wani lokaci kuma ya kasa faɗa maka shaydanu guda biyu boka yake aiki da su shaydan na farko shine shaydanin aljani hanyoyin da ake bi ake haduwa da shaydanin aljani hanyoyi ne na sabon Allah wasu malamai ko wasu masana sun yi rubuce-rubuce da ba buƙatar a zo irin wannan zaman ana bayyana su saboda kai raunin zuciyar wani ya janye shi ya ce bari ya je kowa ke suna iba su hada da jini su dafa su yi waye su kira aljanu suna amfani da zobe da waye su kira aljanu suna amfani da turare mai ƙarfi iri kaza su kira aljanu suna amfani da waɗansu kalmomi da aljanun za su ba su waɗanda kalmomi ne da suka saba wa bautar Allah wanda suke cike da kafirci wanda za su kira aljanu duk da wannan abu suke kiran aljani amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba san an aiko manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine
inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' فَمَنْ يَسْتَمِئِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
تو كنجي لابارين دا الله دي البركات لوكا كايبامو شان سيادك جيسك سامن ذا الله او نقلي اندا سكا قادك موادا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya je Taifa manzo Allah yana dawowa ya tsaya yana sallah da daddare sai aljanu suka zo suka kewaye shi suna jin karatu an tuna wannan labarin to anan suka ce to ashe ga dalilin da muka samu idan mun je samaniya ba ma samun cin abin da yake faruwa aka sanya wani tauraro mai cifan mu yana haske yana tattatsin wuta yana koran mu suka ce to shin mutanen duniya da aka hana mu jiyo musu labari daga sama Allah yana nufin su da shiriya ne ko ana nufin su da wani bata ne ko halaka aka toshe kofar mu dauko musu labari mu kawo musu duk wanda ya natsi saurare ni ina mana shimfida ne akan yadda aljanu suka samu tasirin jiyowa labari daga cikin samaniyar Ubangiji suke kawo bokaye waɗanda ake alaka da su wayi kafuna min kulli janib suna jifan su wato ana jifar su da daga saman Ubangiji wato ana jefar su ta kowane sashe idan suka zo sai a jefe su in suka zo sai a jefe su suka rasa ta inda za su iya zuwa su jiwo wannan labari Allah ya ce duhuran ana korar su ne walahum azabun wasit wato suna da azaba madawwamiya na abin da yake samun su wannan labari ne da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu na alakar su to amma wane ne malami na kirki na gama da shimfida yanzu mu shiga darasi tarihin malinta ta kwarai ta fara daga annabawan da Allah ya aiko kowane annabi tsarkakakke ne masumi ne baya laifi kowane annabi fattanu ne mutafakkir yana da cikar hankali da yalwar kirji babu annabi mai toshashiyar basira babu annabi da bai iya jawabi da kalamai masu kama hankali ba kowane annabi an kimsa masa haƙuri kowane annabi an tsarkake shi daga fadawa cikin laifuffuka illa ya sha wahalar da'awa da ganar da mutane karatu bayan annabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai mu a gare mu da suka biyo bayan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma annabi ya ce khairul quruni karni mafi alherin karni shine wanda da rayu a ciki summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum sai tabi'ai sai malamai na kwarai da suka biyo bayan su yadda ake gane malami na kwarai malami ne da yake kira akan tauhidi da aqida sahihiya duk wanda baya kira akan aqida sahihiya da tauhidi ba malami ne da Allah ba babu bokanci babu maganar bori babu maganar dabo dabo babu maganar sanya karban kudin mutane a cikin malinta ta Allah alamar malami na Allah na biyu shine bin umarnin Allah na wahayin da Allah ya aikowa annabawa shi malami na Allah yadda ya hau munbari ya maka hudu haka zai sako ya aikata yadda ya bude littafi ya karantar da kai haka za ga yana yi kuma ana gane malami na Allah ne yana wa'azi a can ya karantar a can ya ja hankali a can ko ya shimfida taburmarsa ana zuwa ana daukar ilimi a gunsa ilimin malaman mu na zaure da muka karatu a gunsu ka je ka zauna a gaban malami yau ka je gobe ka je jibi kana daukar karatu a wajensa waɗannan su ne malamai na Allah malamai na Allah suna karantar da mutane yadda za su yi ibada su bauta wa Allah mai albarka da daukaka malamai na Allah suna rayuwa a cikin wa'azi da wa'azantarwa su karantar da mutane ibada da addini da ibada yadda za su bauta wa Allah wannan su ne malamai na Allah babu wani malami da zai zo ce maka nayi mafarki akan kaza zo ka aikata kaza a'a shi ba a yi masa wahayi amma ku sani ba a cikin darasin mu ba tunda na ambaci kalmar farki shi mafarki kashi uku ne wato ba a gushe bayan wahayi ya kare yanzu mutumin kwarai yana iya mafarki kuma Allah ya tabbatar amma ba ce ma aka yi kai umarni da shi ba akwai mafarki na bushara wanda zaka ga alheri in mutumin kirki ya ga alheri a cikin mafarki in ya roki Allah zai tabbatar masa in mutumin kirki ya ga abin da baya so a cikin mafarki to in ya nemi tsarin Allah zai tsare shi akwai hadisin nafs a mafarki shine mu yi hira mu tattauna akan abinci mu tattauna akan tsadar rayuwa mu tattauna akan aure kawai kai mafarki kaga ana daura ma aure ko kai mafarki kaga kana cin abinci ko kai mafarki kaga kana kirga kudi wannan hadisin nafs ba shi da alaka da wahayi ko karatu abinda ka sa a ranka ne yau da gobe kake gani akwai ahadasu ahlam shi kuma wannan yaye yaye ne kawai ka dinga ganin abubuwa birkitattu kaga dan adam da kaho kaga maciji rabi mutum rabi maciji kaga ka tashi sama kana yawo wannan shi kuru abinan ne shiriri tace ta shedan ya ebe ka la'alla baka yi addu'a baka kwanta kai bacci ko kaga ana ta binka da gudu za a je a makure ka ko za a danne ka ko wani abu ya kar ma ka bata lokacin ka je kana cewa menene fassarar mafarki na kawai wannan tarkace ne na shiririta kawai in ma tsorita kai in ka farka ka nemi tsarin Allah in dariya abin ya baka in ka tashi ka gode wa Allah ya kubutar da kai ba abin da mafarki ba zai ma ba bayan wannan a abin da ya shafi mafarki sai ru'uya da ake cewa ana gani ko hul wato mafarki na mutanen kirki shin mafarkin mutumin kirki inda yayi shi dab da ketowar alfijir nassi ya inganta Allah zai tabbatar masa da abu dab da ketowar alfijir mafi yawan lokacin da barci yake dan dadi duniya tana dan yin sanyi in mutum ya farki a wannan lokacin ana tabbatar masa don haka in ma kai wani abin alheri karka ga yawa mutane saboda kar wani wanda bakinsa baya da kyau ka fada masa ya abin nan amma ba wani malami da zai zo ya zauna ya ce maka shi a malantarsa akwai fassara mafarki akwai wani katon littafi da ake saya mai shafuka da yawa fa ya cika da fassara mafarki wallahi duk mafi yawa shi duk shiriri ta ne ma tunda ba Allah ne ya faɗa ba manzon Allah ba da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to don haka mu kiyaye kanmu daga aukawa da waɗanda ba malamai na Allah ba na gaya mana malami na Allah ana zuwa wajensa ne bayan an yi karatu ana iya roƙon sa ya tayi addu'a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon junan su addu'a annabi ma ya gaya wa sahabbai in kun gamu da wani ku roƙe shi muku addu'a sahabbai suna yi wa junan su addu'a ana ruqiyya idan aljini ya shahu mutum ko sihiri ya shahu mutum ko kuma bai da lafiyar jiki yayi wa kansa tawaida ko yayi ruqiyya ko ayi masa ana iya karanta ayoyin alqur'ani a cikin ruwa a sha ana iya karanta ayoyin alqur'ani a kunnan marar lafiya idan aljinnu su huduri amma yana daga cikin mummunan abin kyama mai ruqiyya ya kulla alaka tsakaninsa da aljinnu har ya da wata aljana take zuwa ta taya shi ruqiyya ko yana da wani aljini da yake zuwa ya gaya masa magungunan da za a yi duk wannan baya cikin shiriyar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ruqiyya kawai aljannin zai fita ku zauna kuna tadi kuna hira yaushe ka shiga ina ka shiga me zakai wallahi mafi yawa daga cikin maganganun shaydanun aljannu annabi sallallahu alaihi wasallam da dassin alqur'ani Allah yace mafi yawan su makaryata ne in suka ce wane ne ya turo ni ƙarya ne wane ne ya ja ni ƙarya ne kai hatta cewa suke an taka mana yaya an fasa mana wani abu kaza an watsa mana ruwan dibi duk mafi yawa ƙarya ne babu wanda yake zama mai tabewa irin mai ruqiyyar da zai zauna yana hira yana tattaunawa da aljani har ya kai shi zuwa ga halaka ya dora shi a layin da ba nan yake ba kai da kanka na yi wa kanka ruqiyya a kullum shine ka karanta ayatul kursi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya Abu Huraira ka karanta ulwa da falaki da nasi a tafin hannunka zaka karanta ka shafa a cikin ka kullun ka kwanta duk wanda yake wannan kullun Allah zai tsare shi daga shedanin aljini su shedanin aljini akwai abin da yake jan hankalin su suna zama a gurin da muke zama amma mafi yawan gurin zaman su wurin kazanta ne suna zama a gidajen mu amma mafi yawan gurin zaman su a gidajen mu cikin bandakin mu ne bai suna zama a cikin wurin madauran dabbobi musamman ragumai suna zama a bishiya amma tsakanin rana da inuwa dab da inda zaka shiga inuwar anan suke daga kai addu'a inda zaka shiga inuwa suna zama a daji suna zama a gurin da yafi duhu suna son kadaici duk mai kwana shi kadai idan baya addu'a zai gamu da aljannu kai kadai a cikin daki ka kama gem ka rufe kullun to kai addu'a in zaka rufe daki in zaka sa zakata kace bismillah aljannu ba zai iya buɗe shi ko ba in zaka yi addu'a kuma ka kwanta aljannu ba sa son haske in ana duhu zaka kunna haske kai bismillah in su tsorita in ka tsorita su shiga jikinka aljani yana shiga jikin mara imani da mai tsorita ba sa son kara ba sa son ihu in zaka bude wani abu mai marfi zai yi kara cikin duhu da daddare ka kiyaye kai bismillah ƴaƴanku in suka cilla kara ku kama su da addu'a in za ku bar gurin da suke ku shafa jikin su ku yi musu addu'a ku kwantar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga annabi ibrahim alaihi salam na koyi yadda nake yi wa jikanuna addu'a ya shafa musu a cikin su ya kwantar da su amma in ka samu bataccen malami sai ce ki aje wuka ki aje albasa ki aje kaza wai ki tafi ki bari to wannan wukar ba sai a yanka dan ba a kiyaye bambanci tsakanin malami na Allah da abinda nassin manzo Allah ya koyar da mu ƴaƴan nan idan kuna tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan magariba tayi yace kuffu sibyanukum inda awwalul isha'i fa innahu waqtul intisharish shayatin in an zo dab da magariban nan ku tare yayin ku zo nan da su a guri daya domin lokacin watsuwan aljannu ne kar ku yi wasa da wannan lokacin yana da matukar hatsari duk malami na kwarai aljannu suna tsoron kusanta da shi in yana yawan karatun alqur'ani imam ahmad ibn hanbal in an zo an gaya masa wani aljani ya bige shi cewa yake ku jiye ku cewa aljani in ji imamu ahmad ibn hanbal ya fita kuma yana fita ya bari kowa ki yin abu ne har duka in kayi aljanin kada ka ba jikin mutum ba
Shekul Islam Ibn Taymiyyah sai Ibn Al-Qayyim duk sun fadin magunguna da ake wa aljanu. In sihiri ne kuma ba kowane maganin sihiri ake yi kala daya ba. Za a ce ina neman ayoyin sihiri, to wani irin sihiri ne? A'a, ina neman in je in dauki magariya guda bakwai na karanta ayoyi, wani irin sihiri ne? Akwai sihirin takyil. Sihiri ne da za a sama kwakwalwarka ka dinga waswasi, kana yawan mantuwa, kana yawan tunani, kana yawan abubuwa, kai ga ka lafiyarka kalau mutane basu gane ba, amma shiriri ta yi mayawa. Nan gun zaka zo sai ki fita ki ta zaga anguwa, ki shiga gidance, ki shiga gidance, bara ki zo nan din ba. Akwai sihirin tafriq, wanda za a raba tsakanin wani da wani, ka tsani mutum ka washe shi kaga duk abin sa baya burge ka, ko shawara yayi baka so, in tai ado kaga bai maka ba, in ta dafa abinci kaji ba dadi, in ka shigo ɗakin kaji wari, in ka kalle ta kaji hankalinka ya tashi. Sihirin tafriq ne wannan, an fi hadawa da aljanu. Miji da mata suna zaune lafiya kalau, shedanin aljanu su shiga tsakanin su, kaga matar ba ta san mijin ba ta san dalili ba, mijin baya san matar ba san dalili ba, iyayen mijin ba sa san sa, ba sa san matar, ko iyayen matar ba sa san miji, an raba tsakanin su. Annabi ya ce man farraqa bainal zawji wa zawja farraqa bainahu wa bainal jannati yawmal qiyama. Duk wanda ya raba tsakanin miji da matarsa da gangan da ya iya makirci da kutun guila da kullakulle, Allah zai raba tsakaninsa da aljanna ranar alkiyama. Akwai sihirul marid, akwai sihiri na rashin lafiya, wanda za a ga mutum yana ta laulayi, ai ta gwaje-gwaje, sai an je asibitin za a gwada, sai aljanun su ja da baya, sai an gwada an tafi su dawo. Wannan cutar da aka ce ba ita bace ita ce, wannan cutar da aka canza magani aka koma wani magani ita ce. Duk waye suke yin wannan? Waɗanda ake kaddar su ne malamai. Suwaye suke zuwa wajen malamai masu bukatar duniya? In kana sarki zai ka ce wai kana da bokaye, Allah ya yi ka dan sarki, shi yasa ka gada. Yana daga muhimmin abin da muke yi nasiha zuwa ga sarakunan mu, su nesa da bokaye, su nesa da masihirta, su nesa da yayibe-yayiben da yake raba su da imaninsu. Na farko, Allah ya yi ka dan sarki ma ni'ima ce, domin da Allah bai yi ka dan sarki ba za a zabe ka sarki. A cikin ‘ya’yan sarki goma ko ashirin ko sha biyar ka zama sarki, sauran ba su zama ba. Kuma duk wannan ba ka gane Allah da yake yi ba, sai kuma ka ɗauko kana da bokaye. Malami na Allah da zai koyar da farillan sallah, farillan alwala, dogaran ka su iya alwala babu ruwanka da shi. Wa’azi da zai tuna ma ranar alkiyama, ka fita dukiyar ka yi aikin Allah babu ruwanka da shi. Ka nemi malamai na Allah su yi ma addu’a a kanka da ƙasarka, baka damu ba, sai kawai ka biya yaibe-yaibe. Masu bin irin wannan bokaye na biyu shi ne mata. Da mata aka ɗorawa, yanzu maza ma suna yi a kan aure, kin auri miji kice ba wanda zai aure shi, don Allah ya rubuta za a aure shi ya zaki, sai an aure shi. Allah ne ya hukunta miji sai ya yi mata biyu, to menene na rigimar? Ba a hana ki ci gaba da kishinki ba har ki mutu kina yi. Dama su mata duk duniya ba wanda ya san halinta, ita kadai ta zauna a gidanta har ta mutu, Allah ya rufa mata asiri, ba wanda ya san halinki. Shikenan sai ki zauna lafiya. Yanzu kina kyauta ‘ya’yan makwabta da ‘yan dangi, duk ba halinki na gaske bane da muka sani. Kina taya mijinki cefa ne, ba halinki na gaske bane. Halinki na gaske sai ya kawo wata ta haifi ɗa, a ga riƙon da zaki bar, sai abokansa sun taya shi aure, a ga mutuncin da zaki musu, sai iyayensu sun mar aure, a ga mutuncin da zaki musu, shine gaskiyar halinki ya fito. Amma dan Allah ya rufa miki asiri, ke kadai da ke da ‘ya’yanki da danginki da abokanku, wannan me ya fi gadara? Ba wanda ya san halinki sai Allah. To yanzu idan kaddara ta same ki, aka yi miki sha ko aka yi barki, sai ki je wajen boka, ki bar malami na Allah? Ki kaddara cewa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ya bar malamai suka zama magada annabawa, waɗanda za su yi addu’a ko su tunata da ke Allah, ba su da ƙima da matsayi a wajenki, sai wanda zai birkita miki rayuwa? ‘Ya’yan uwana, malami na Allah shi ne yake koyar da ilimi, malami na Allah shi ne mai takawa da koyar da takawa. An tambayi wani malami ya ake kuɗe, ita takawa kamar tafiya ne a gonan ƙaya, haka za ka dinga yi a rayuwar game da imani. yanzu in dun makarantar nan a cike yake da kaya sai dun muka shigo nan muna tafiya ba ta kalmi wannan takazantsan namu haka ake takazantsan game da imani ba zaka yi rayuwarka ta musulmi ne da lura na abin da zai iya taba maka imaninka ku duba wanda suke da tsantsene ne suke nesantar sabon Allah suke addu'a suke da tawakkali suke fadan gaskiya suke da haƙuri amma asalin na hannun hagu shine matsafa su matsafa su ne waɗannan rabe-rabe da nayi na hanyoyin da suke bi su raba hankalin mutane kuma kowanne da irin maganin sa abu kaza sihiri kaza maganin sa kaza ne aljanu kaza maganin su kaza ne aljanun kansu akwai aljani na jinnul ashiq na soyayya yafi wahala akwai aljani mai sa rashin lafiya akwai aljani mai birkita kwakwalwa ai ta yawo a titi akwai aljani mai sa yawan bacci ai kowa da irin nasa abinda wani malami yake wa aljununu fununu ko irin wani rashin hakurin wani ai ba shi kade bane komai aka mata kalba za ta yi hakuri ba ai tana da tabi ne ba gane ba ita ma bata gane ba yawan saurin fushi yawan dariya yawan waye duk wannan tabuwa ne komai aka taba ya lalace duk sharrin aljanu ne zaka kowanne da gabar da zaka dauka kai maganin sa akwai bokaye akwai yan damfara akwai yan rufa'idu duk wannan istidraji ne Allah yake musu talala mutum yana zuwa nan ya zo mana kura sai ba wani tsoro mutum sai ya zo maka baya sama baya kasa sai mutum ya zuba ruwa a cikin ƙwarya ka leka ga fuskar dan adam wannan an fiye wa yan siyasa dan siyasa sai ka leka ƙwarya ga mutane a tare ana rantsar da kai duk wanda zai gaya ma gaskiya tsakanin sa da Allah ba za ka dauka ba na ji labarin wani dan siyasa da aka ce yana ga zai ci zabe wani ya ce musu to kar ka fito sai da azhar kar ka yadda kowa ya ganka in ya ganka zaka fadi ba a ganshi ba ko bai ci ba na shikenan wallahi ba me yi sai Allah yan siyasa da yawa da kake ga mutum kamar yana da imani rubu ana sallah da salati da shi yana ta gina masallaci yana ta wai to bai da imani ya zai shiga aljanna yayi ciyarwa ya kai haji ya je haji yayi ibada ya fadi ya tashi ya fadi gaskiya da bakin sa amma ba tushen asalin imanin babu shi wasu kuma akan kasuwanci ba za su yi kasuwanci ba sai an ba su wasu abubuwa Allah ya hore mar dukiya Allah ya hore mar abin sayarwa Allah ya kawo masu saya sai ya bar layin Allah sai ya koma layin bokaye saboda ya dawama sai ya bar hanyar addini waɗansu a aure waɗansu a rashin jituwa waɗansu a matsala tsakanin makwabci da makwabci waɗansu ma a dangi akan rabon gado sai a dinga yi wa juna sihiri da bin bokaye mafiya yawan waɗanda suke halakar da mutane zuwa gurin bokaye su ne mutane na kusa to bokaye suna aiki ne da aljanu su aljanu an halice su ne daga wuta kuma suna iya canza kamanni suna iya yin tafiya mai sauri fiye da mu suna iya ɗaukan mutum daga nan su ci kilomita mai yawa su kai wani su ajiye shi a wuri su dawo suna iya tashi daga nan su yi tafiya mai nisa an ba su wannan ikon suna canza halitta su zama dabba ko bakin kare ko kyanwa ko ta zama mace ko ta zama namiji ta bujiro maka a wani yanayi su suna ganin mu amma mu ba ma ganin su suna ganin mutane har a cikin gidajensu idan mutum ya shiga cikin bayi ban daki bai yi addu'a ba bai shiga da kafar dama ba yaje towa tsarekin sai su ganshi in sun shiga jikin sa shikenan ba za su fita ba suna kallo a shiga ban daki da kafar hagu a fita da kafar dama suna cin abinci tare da mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan zaka ci abinci ka ce bismillah idan baka ce bismillah ba zaka ci tare da shedan amma in ka ce bismillah ko ya ci zai amayar shi suna kwanciya a shimfidar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ka zo kan shimfida kar ka kwanta sai ka kade shimfidar sau uku kana bismillah kana kadewa sai ka kwanta a kai in ba haka ba za ka kwanta tare da aljini suna zama a dokin kofa shi za ga manya suna cewa tashi a bakin kofa ko to aljanu ne suke zama a bakin kofa in kana zama musamman dab da magariba a garin shiga da fita zaka yi karo da su ko bara ku da ku ba
sun fi shiga jikin mata idan suna kawa zina ta ado mai yawa suna bayyana ta ta yi kunshi mai yawa ta cire gashin kanta to yanzu nan aljani zai shiga jikinta in ba ta da imani sun fi zama suna iya tashi sama suna da tsoro kuma sun fi shiga jikin mai tsoro duk wanda baya tsoron Allah aljani ya fi saurin shiga jikinsa in kana yawan askar da karatun alqur'ani ruqiyan duniyan nan zai a gaban ka ba komi amma wallahi in kai ba ka san baka da imani in kana ruqiya za su shiga jikinka sai ga mafi yawan masu ruqiyan nan duk ba su da hankali su ma ba su sani ba yana ta yawan ruqiya bai tara komi ba yana ta sayen maganin abin da yana cewa islamic medicine ya da islam da wani medicine kawai kana sai da wani man zaitun da wani man habbatu saurayi ka cewa islamic me islamic a ciki kawai kai ka iya magani kai ma watakila aljannin sun shiga jikinka baka sani ba karatun alqur'ani ake da tsoron Allah a kori aljani sayyidina umar shedan baya bin titin da yabi saboda tsoron Allah da imani lalle mu kiyaye aljanu ba sa son yawan motsi ba sa son kadaici ba sa son tsiraici shedanin aljanu sun fi zama a guri mai kazanta sun fi malamai kuma bokaye wanda suke alaka da shedanin aljanu misalin zan bayar a gaba ta karshe zaka ga sun fi alaka da sabo idan suna alaka da mace to da yawan zaka suna bukatar su yi zina da ita ko kuma su umarcin mace ta je ta yi zina koda ba da su ba ina ba da wani labari ban cika ba da labari a wa'azi ba lokacin muna shari'a commission an kawo wani mutum boka barin cewar malami ba tsakanin ma'aikata mata masu koyarwa da matan office da mata masu aikin asibiti yayi dana da mata sun fi 10 saboda kowace mace sai ya bata sharadin abinda zai mata kafin ya mata magani a garin wannan abin zai je ya zina da ita kuma ashe yana da cutar HIV na ganshi ya ganni na san shi ya sani na bada labarin abinda na sani me ya jawo nan din neman magani kina aikin gwamnati kina koyarwa kin dauka Allah bai dauka ki ba wata ho bata iya komi ba kina aikin asibiti baki dauka Allah ya dauka ki ba kina aikin office baki dauka kina da wata daukaka ba to me kike nema a wajen Allah in aure ne kin yi in yaya ne kin aifa in gida ne akwai in motar ana kai ki ko kina iya biya to me kuke so Allah ya muku ne kawai da ku saba masa ya sa ku a wuta da yawa daga cikin mugayen malamai suna zuwa ana zuwa wurin su dan bada sa'a karuwa za ta je bata sa'a barawo zai je bashi sa'a mummunan dan siyasa da zai faci kudin ku ya turbude ku zai bashi sa'a sannan ku kuma ku je wajen su to ya ba ku wace sa'ar bayan ya bada sa'a kau ya bada sa'a kishirki ya baki sa'a ya ba mijinki sa'a to waye zai sa'a cikin ku mijinki ya zaga ya je gurin nasa bokan saboda ke kin hana shi zaman aure ta haka sai ya zaga ya ki kekin zaga ya shi akan kar ya kara aure amarya ta je gun wani bokan akan ta zo aure to ya za ku yi ne kawai duk kun da bada imani ku ba ku sani ba marasa imani in sun taru sai fada bara ku aifi aya masu albarka ba rayuwar ba za ta yi dadi ba dole wallahi sai kun koma gun malamai na Allah mutanen kirki da yawa daga cikin masu hiri suna raba tsakani wani ma raba tsakanin za a je in kin san malami na Allah ne zaki ce ki raba uwa da danta malami na Allah ne zaki zaki ce ki raba wani da mijinta malami na Allah ne zaki ce a haukatar da wance a sa wance kazanta a sa wance ta yi bakin jini yana da kyau mu fahimci wannan da yawa daga cikin su suna alaka da jini suna alaka da sassan jikin mutum suna zuwa makabarta a cikin dare suna yawan karban likafani su dauki wani bangare na likafani su yi abu da shi suna amfani da ƙwariya mai kurji-kurji ko jan zakara ko bingi-bingi ko allan karfe ko madubi ko irin anini nan da ake amfani da shi wallahi duk wanda huka yana amfani da wannan boka ne kafirci sukan rubuta tabbar ya dada wani ba cikin allan karfe sa garwashi a cikin to ba shine darasin da zamu yi ba Allah ya kai Allah ya sauke ba za mu shiga wani abun ba bari mu bar shi wallahi duk hanyoyi ne na bata na halaka
kuma duk an rubuta su a littafi in kai mai zama kai bincike kai karatu ka mika kanka a malamai da zaka san kaza ana yin kaza kaza ana yin kaza za su rubuta suratul jinn su daura a cikin kwai su je su daura a sama suna sa anguli ta zo ta hau kai wallahi duk hanyar halaka ne za a baki magani a ce karki amfani da shi sai ran ladi karki amfani da shi sai da safe karki amfani da shi sai da dare karki amfani da shi kina tsireci kai daga kafa a daga sama ma ana kwance na daga cikin hanyoyin shigan aljanu duk matar za ta kwanta akan kujera ta dora kafar ta sama ko ta gado ta dora kafar ta sama aljanu suna yawan shiga cikin mutum ta ko ba za fita da wuri amma wani abun za a ce sai kin dora kafan ki sama wani abin in kin yi karki wa mutane magana wani abin in kin yi sai kin je daji gurin da ba kowa ina da labarin wani mutum da na san shi aka bashi wani magani aka ce duk rijiyar garin ya je jefa to abinda zan mana nasiha shine ku iyaye ne mata mata sune al'umma ku gina ƴaƴanku akan aqida sahihiya wannan gabar da muka dauka hatsari ne da ita domin tana raba mutum da imani wallahi da mutum yaje gurin boka yace je kawo jan zakara je kawo wake je kawo gishiri wallahi in namiji ne gonda ya zina da mahaifiyarsa muni ne da abun kwarai da gaske in mace ce wallahi gonda ta zina da mahaifinta ku dauki abun da girma shi yasa na gaya muku magana mafi kazanta da muni wanda za ku jita a ranku cewa ba hanya bace ƴaƴanku za su tafi makaranta sai ku dinga hada su da abun bokaye maimakon ku hada su da addu'a da Allah danki ya samu soja zai je ya fuskanci yaki da bindiga a hannunsa zai yi fada da kafirai sai ku je ku bashi wani surkulle da jike-jike je a kashe shi bashi da imani yaro zai yi tafiya kasar waje ko wata wuri ko yarinya an yi aurenta za ta canja gida sai ku hada ta da surkulle ta tafi gidan ta je ta zama annoba da bala'i a gidan maimakon ta zama albarka mu nisanci irin waɗannan abubuwa mu sani malamai na Allah su ne waɗanda Allah ya ce innama yakshallahu min ibadihi malamai na Allah su ne masu tsoron Allah malamai su ne magada annabawa hatta tururuwa a cikin rami tana yi wa malami na Allah addu'a kar ka yi wasa da malami in kana tozarta malamai za ka wulakanta Allah yana kare darajar malamai baka san baiwar da Allah ya yi wa kowa ba Sa'adu dan Abi Waqqas wani ya masa izgili da yayi masa addu'a sai da mutumin ya tsawon rai ya makance ya zo yana ta bibiyar mata duk abin da ya aibata sai da ya kama shi ko mai littafin nan na Abu Zaid al-Qirawi ne wanda ya littafin risala shi malamai na Allah hatta tururuwa a cikin rami tana musu addu'a hatta tsuntsun da yake samaniya yana mata addu'a a ta kifi a cikin ruwa yana musu addu'a malamai sune fitilar al'umma suna yi wa shugabanni addu'a suna yi wa ƙasa addu'a malamai namun su guba ne duk wanda yake ci wata ran shi zai halakar da shi su za su yi mana addu'a a ƙasar mu su yi addu'a shugabannin mu zauna lafiya su yi mana wa'azi su karantar da mu don haka da Allah mu tsaya ga malamai na Allah mutanen kirki mu yi nesa da mugayen malamai da matsafa da bokaye waɗanda za su halakar da mu الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم
malamuna godiya kwarai da gaske Allah saka da alkhairi inda ka taimaka muka samu kyakkyawan fahimta da kuma jin dadin abin da ka karanta da mu Allah ya sa maka amabi bicin kyakkyawan ayyukanka Allah ka gida lafiya a rama saka mana addu'a
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.